Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan VOA Hausa.com ko sashen Hausa.com. Jama'a saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makili da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 18 ga watan Satumba na shekarar 2019. Biyo bayan bayanan da babban hafsan sojan Najeriya ya yi na cewa jama'a su daina kiran sunayen kungiyoyin 'yan bindiga da sunayensu don a daina fifita su, 'yan jarida na ci gaba da maida martani.
Ba zan sun zuga ba ce ba, magana ce ta abin da yake faruwa ne gaskiya, kuma shi aikin jarida abin da ya gada kenan. Don jarida ya san bambancin dan Boko Haram da dan fashi da masu satar mutane. Ni ban ga hikimar da sa suke faɗa wannan abubuwa ba, kuma su dan jarida ai ba saurare su ba.
To, muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za mu so mu je ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa Amurka na da hanyoyi da dama, ciki har da amfani da ƙarfin soja ta mayar da martani akan hari da Iran ta kai da jirgi mara matuki, inda ta yi kace-kace da rabin ɓangaren ma'aikatar sarrafa mai na Saudi Arabia. Muna kan matsayi bai ƙarfin gaske, in ji Trump yana faɗa wa manema labarai a filin jirage na California yayin da yake kan hanyarsa zuwa halartar asusun tallafin siyasa a can Saudi Arabia. Kuma sakataren harkokin waje Mike Pompeo ya zargi Iran da kai hare-haren takalar yaki. Kalaman na Trump suna zuwa ne sa'o'i bayan da ya tsananta takunkuman tattalin arziki akan Iran sakamakon kai hare-hare akan ma'aikatar mai wadda Washington ke zargin Tehran din da aikatawa. Takunkumai da Trump ke saka mai Iran na zuwa ne a daidai lokacin da Pompeo ke ganawa da jami'an Saudi Arabia akan za su mayar da martani na wannan hare-hare da suka yi sanadiyar rage yawan mai da Saudi Arabia ke samarwa a duk rana ta Allah, wanda ya kai ganga miliyan 5,700 a duk rana ta Allah, ko kuma zuwa ɗan lokaci, wanda ya kai kashi 6% na man da ake samarwa a duniya. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu babu wanda ya yi nasara a zaben kasar Isra'ila da jiya Talata. Ana kusa da kammala kirga baki ɗayan ƙuri'un wato jam'iyya na masu matsakaitar ra'ayi ta tsohon shugaban sojin Isra'ila, tana samun ƙuri'u mai yawa a kan jam'iyyar Likud ta Netanyahu. Ko da yake jam'iyyun biyu ba su samu isassun ƙuri'u da za su iya samun rinjaye na kujeru 61 a cikin kujeru 120 na majalisar dokokin ƙasar ba. Jam'iyyar ta masu sassaucin ra'ayi ta samu ƙuri'u 56, yayin da ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya kuma ta samu ƙuri'u 55. Prime Minister Benjamin Netanyahu na jam'iyyar Likud bai bayyana samun nasara ko kuma amsa rashin nasara ba a lokacin da yake jawabi ga dubban magoya bayansa da safiyar yau Laraba. Ya faɗa musu cewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai kafa gwamnati mai kula da muradun Yahudawa. Shi ma abokin karawan nasa tsohon shugaban sojan Isra'ila Benny Gantz, wadda yake shugabantar jam'iyyar Blue and White, ya faɗa a gaban magoya bayansa cewa zai kafa gwamnatin haɗaka da za ta kula da muradun duk mutanen ƙasar baki ɗaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ambaci sunan Robert O'Brien a matsayin sabon mai bashi shawara akan tsaron ƙasa, wanda zai maye gurbin John Bolton da aka kore shi a makon da ya gabata. Trump ya ce ina farin cikin sanar da Robert C. O'Brien a matsayin ko kuma wanda a halin yanzu yake aiki a matsayin babban jami'in diplomasiya a ma'aikatar harkokin waje, cewa shi ne sabon mai bada shawara akan tsaron ƙasa. Na yi aiki da shi tsawon lokaci, kuma zai yi aiki mai kyau, inji Trump a wani sakon Twitter da ya kafe da safiyar yau Laraba. Trump ya kwatanta John Bolton a matsayin bala'i akan batun Koriya ta Arewa, kuma yana kin bada haɗin kai akan batun Venezuela. Haka zalika bai dacewa da wasu muhimmai na jami'an gwamnati. O'Brien dai shi ne mutum na hudu da Trump ya nada shi a matsayin mai bashi shawara akan tsaron ƙasa, wanda ya zaɓe shi cikin mutane biyar. Daga ƙarshe an kashe Sylvester Madakumura, shugaban ƙungiyar 'yan tawayen Rwanda ta Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR, da safiyar yau Laraba a lardin Kivu da ke arewacin ƙasar Congo, a cewar majiyoyin sojoji na yankin wanda suka yi magana da sashen Afirka ta Tsakiya na muryar Amurka. Ma'aikatan sojin Congo ta tabbatar da mutuwar a shafinta na Twitter. Majiyar ta ce sojoji su ne suka kashe shi a wani yanki da ake kira Rushuru da ke kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda. Kashe Sylvester Madakumura albishir ne ga sojojin ƙasar Congo, a cewar wata sanarwa, saboda shi ne shugaban ƙungiyar da ke tabkata asa a wannan yanki, wacce take adawa da batun komawarsu a Rwanda. Haka zalika mutuwar nashi ke aiki sako ga sauran 'yan ƙungiyoyi 'yan tawaye da ke yankin. Ƙungiyar 'yan bindigan Rwandan suna ayyukansu ne a gabashin Congo tun lokacin kisar ƙare dangi ta shekara 1994.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jarida da masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama na ci gaba da maida martani game da bayanin da babban hafsan sojan Najeriya ya yi akan cewa jama'a su daina zuga 'yan ƙungiyar Boko Haram da irin sunayen da suke kiransu da su, domin kamar suna ƙara ƙarfafa su ne, domin kuwa an riga an karya musu lagu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masana harkokin tsaro da fafutukar haƙƙin bil'adama da ma 'yan jaridun sun bayyana wannan kiran da cewa ko kaɗan bai dace ba, kuma wannan ba shi bane zai kawo ƙarshen harare da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram ke kaiwa a sassa daban-daban na Najeriya, musamman ma dai a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A sanarwar da ya fitar da babban hafsan sojan Najeriya ta hannun kakakin rundunar sojan Najeriya Kanal Sagir Musa, ya bayyana cewa irin waɗannan kalamai ko sunaye da ake kiran 'yan ƙungiyoyin tamkar taimaka musu ne wajen gudanar da harkokin ta'addanci da suke yi a ƙasa. To sai dai kuma a cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama irin su Kamran Musa Jika na ƙungiyar Amnesty, ko kaɗan wannan ba shi ne mafita ba, kuma tamkar shiga hurumi ne na 'yan jaridu.
Mu muna gani wannan ya shiga wani hurumi ne wanda yake ba nashi ba, domin ita jarida ko kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa baki ɗaya ba tana ƙarƙashin tukurburu tai bane, ya kamata ya fahimci wannan. Na biyu kuma muna kallon cewa wannan yana nuna ma duniya ƙarara cewa rundunar sojojin Najeriya musamman ta ƙasa ta kasa kare muradin al'umman arewacin ƙasar nan, musamman yankin da ya shafi Borno zuwa Maiduguri zuwa su Adamawa dinnan.
To kwaya su ma 'yan Najeriya suka ji game da wannan furuci na babban hafsan sojan Najeriya? Ga dai abinda wani malami mai suna Malam Babasani ke cewa.
Abinda wannan babban hafsan sojan ya faɗa na ƙasa, to ai abin bai daidai ba, su ma ba zai taimaka musu ba, ai kuma ba zai taimaka 'yan jaridan ba. To menene aikin 'yan jarida? Suna kallon ƙasashen duniya ba a Najeriya kaɗai ne suke da ƴan ƙungiyoyi irin waɗannan ba. Ya Al-Shabab da shauran kamar Houthi da kai gasu nan ba su da iyaka. Ai ba a fasar ba a taba inda aka ce sojoji sun ce kara kira su da sunansu ba.
A yanda dai rundunar sojan Najeriya ke bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen inganta tsaron ƙasa, na tambayi wani tsohon hafsan sojan saman Najeriya, Air Commando Baba Tijjani Gamawa, ko wannan mataki na rundunar sojan Najeriya ya dace?
Saboda wa'annan abubuwa in ka duba wato duk a duniya in ka duba su ɗan jarida suna da hanyar da suke faɗan abubuwa, amma in dai za a tsaya a yi rahoto a kan gaskiya da adalci da riƙon amana kuma ba tare da an faɗi wani abu da zai kawo rikici a tsakanin al'umma da jama'a ba, ina ga wannan ba wani abu ba ne daban, tunda sanar da mutane ake yi, amma a sanar da su a kan gaskiya, a sanar da su a kan abin da ya faru, a sanar da su a kan yadda za a samu matsalaha a gyara, ba wai a ƙara gishiri ko kuma a sa mutane a harnaka su ko a samu wani rashin daidaito ba ga sha'anin a baya da ba a kai da bayanai a kan waɗannan abubuwa.
To koya su ƴan jaridu suka ji game da wannan umarni na babban hafsan sojan Najeriya? Tambayar kenan da nayi wa Comrade Aminu Sa'ad Bello, tsohon shugaban kungiyar ƴan jaridu ta Najeriya reshen jihar Kano.
Ba zancen zuga ba ce ba, magana ce ta abin da yake faruwa na gaskiya, kuma shi aikin jarida abin da ya gada kenan. Don jarida ya san bambancin dan Boko Haram da dan wato dan fashi da ba satan mutane. Ni ban ga hikimar da sa suke faɗa wannan abubuwa, kuma su dan jarida ai ba saurare su ba. Don magana ce ta dole a faɗi abu yanda yake. Me suke sa kira su?
Baban ya Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibrin. Yau masu sauraro muna son mu ji daga gare ku, shin kuna gani kiran kungiyoyin ƴan bindiga ƴan ta'adda na ƙara fifita su ko ya zuga su? Amma kafin mu bude layukan wayar mu, ku shakata da wannan waƙar.
Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye. Ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so, kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau, mun girma idan kun yarda, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ƴan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. Iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so, ƴan yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe, haba yara Allah na nan, ba yara haba yara, ba yara manyan gobe, ba yara in mu ne yau.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Madalla mun samu kira na farko daga Jigawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Jigawa.
Yauwa, kina tare da Ma'ajelo Jarumawa Jigawa mai kayan gari.
To muna jinka.
Gaskiya ne na kuna burge mu kuma suna katar da mu. Kuma musamman ma kaman mu irin mun.
Hello, ko muna tare?
Kina tare da mu? Yawa, kina tare da ni, ina muku fatan alkhairi, Ubangiji Allah ƙara ƙarfin aiki.
To Allah ya sanya, muna jinka. To mun gode, ina ga layin sa ya goce, yanzu kuma zamu leƙa jamhuriyar Niger.
Niger.
Oh, to daga jihar Niger ne, to muna jinka malami daga Niger. Da wa muke magana?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To malam Ibrahim mai wankin hula, muna jinka.
To masha Allah, to ni abin ma akwai bin mamaki, abin da ba zai yiwu ba sai a ce za a yi shi a Najeriya.
Kamar me kenan?
Yawwa, to misali kamar wannan suna da aka laƙa musu da ƴan Boko Haram tun farko ake kiran su, yanzu kuma a ce rana tsaka za a ce a hana wannan suna, abin ne fa mai wahala fa.
Me yasa kake ganin haka?
Eh, to don abin da ba zai yiwu ba ne ba, gaskiya ba zai yiwu ba. Dan yana da wahala ma dai a ce a kankara wannan suna na Boko Haram a ce za a kira su da wannan sunan yanzu kai tsaye.
To amma kana gani irin yadda ake kiran su ƴan Boko Haram din ko ƴan ta'adda yana ƙara zaga su ko yana fifita su?
To abu ne ɗaya ne kawai dai a tsaya adalci a dukkan da Allah ya hoda tsaya aiki a kanta a kasance tsaro a bashi muhimmanci. To amma gaskiya Najeriya kun saka ci abu a ɓangaren tsaro gaskiya.
To mun gode malam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu je Katsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
An kira magana da Muktar Musa Mashi daga nan Funtuwa.
To Mallam Muktar Musa, muna jinka.
To na kira ne dai dama domin in muku barka da aiki, kuma duk ƙoƙarin da na same ku kwana da kwanaki ina kai amma ba samu ba.
Allah sarki, mun gode, yau ga shi to ka same mu, to me zaka ce mana yau?
To abin da zan faɗa shi dai dama har ka tsaro abubuwa ne wanda suke masu fadi da yawa, so kuma duk kokarin da gwamnati take yi tana iya kayinta. Kuma muna fata insha Allah wannan kokarin ya kawo karshen wannan fitinu da muke fama da su. Allah shi taimaka.
Amin amin, mun gode malam
Mutar
Musa Mashi daga Katsina. Yanzu kuma za mu je jihar Lagos. Salamu
alaikum.
Wa alaikum salam. To malami daga Lagos, hayaniya ta yi yawa, babu jin kuna
magana. Kuna magana da Abubakar Boja ana so.
To muna jin kamalin Abubakar.
Gaskiya maganan nan da ta su ta yi daidai saboda aikin soja ne.
Me yasa ka ce haka?
Wallahi abin da yasa da ana kiran mu Boko Haram a nan Lagos ma. Ko wani makwacin ma wanda gidansa gida yake nema, ɗakin haya yake nema, har ga Allah da ya je haka ce mai gidan ta ce wallahi ƙwaƙai Hausa dukan su Boko Haramun ne. Da haka gaskiya shi ba zai ba ita ba za ta bayar ba zai ta ba fashe ba.
Saboda kawai ku Hausawa ne shi yasa ake kiran ku Boko Haram.
Wallahi ƙwarai kuwa duk wani mazauna Lagos a lokacin 2014 zuwa yau.
To mun gode malam Abubakar daga Lagos, yanzu kuma za mu je Niger.
Eh, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Niger?
Umma Malam Amina daga Dogon Yaro a cikin jamhuriyar Niger.
To Umma Malam Ali, muna jinka.
To abin da ra'ayi na bisa ga wannan tace kuce da aka ta kamar ɗan jarida so Allah mu ɗan bindiga ai Hanzarina. Ai kuma aikin da suka yi na aka wadi a ce dan ta'adda ko a ce dan wani Boko Haram ko a ce dan bindiga daɗi. Kila aikin da suka yi na aka na ana gai. Suka suna ganin kamar an yi sura kasuna.
Suwa suke gani kamar an tsorata su, su ƴan bandagar?
Kamar su, eh, su ne ƴan bandagar tun da kamar kiran da aka ce ƴan bandagar daɗi, to a sa'a da suka yi na tun da abin da suka yi na aka nana wani. Ina ce ko ɗan Boko Haram ko a ce ɗan bandagar daɗi ko ɗan hunshi da makayin ne. Kina aikin da suka yi na za a fi iya kana. Maran Daura, na gode maran Daura, sai an jima ku.
To mu ma mun gode Malam Umma Malam Ali daga Niger, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin kamalin Murtala.
To a Hajiya Maryam Dauda, ina fara gawa ita aboki aikin ku Julie Gracious Aziya, dan mun ji sanarwar rasuwa da aka yi mata.
Allah
kuma yawa to kuma shawaran da nake ba su jami'an tsaro ya kamata a su dinga duba irin su America su Ingila da sauransu duk karfin sojojin su fa da kayan aikin su ba su taba canza ma ɗan alkaida suna ba har a wannan watan da suke nan tattaunawa da su haka ɗan Taliban ba su taba canza musu suna ba duk da karfin da suka yi da Boko Haram so ba mu san hikiman su na kawai sai su gaya mana sunan da zamu dinga kiran su kuma an ce a san mutum a san sunan shi a san sana'a shi ne zaka san zaman da zaka yi da shi to wannan muna fatan za su zo su kara mana bayanin sunan da suke so a dinga kiran su da shi to kila sai mu amfani da wannan suna da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Malam Martala daga Kaduna yanzu kuma za mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Magana Dalla Garba Jinawo Sokoto Najeriya daga nan Kwara.
To muna jan kuma.
Gaskiya dangane da wannan sunar suke cewa dangane da wannan sunar suke cewa a canza gaskiya ba abu ne wanda ba zai yiwu ba.
Me yasa kace haka?
Eh. To an riga an saba da kiran su da wannan suna. To ya za a ce kuma yanzu wai rana tsaka a ce a canza musu wani suna kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba illa dai mu kiran da muke yi da yake shi kansa mai girma shi gaban kasa yana kokari ne na ganin cewa an daidaita an kawo kan wannan matsala muna kira ga su kansu sojoji ara zagiya na ganin cewa an dakile irin wannan Boko Haram da sauran kungiyoyi na ta'addanci.
To mun gode Malam Bello Garba daga Kwara yanzu kuma za mu je Jos a jihar Plateau kenan.
Kuna magana da Alhaji Babaji mai Gwanjo Jos Plateau Kandahar.
To Alhaji Babaji muna jinka.
Da farko zan fara miƙa ta'aziyya ta daga da Halima Jauro a game da rasuwar mahaifiyarta tsohon ma'aikaci ma'aikaci.
Allah sarki muna godiya kuma mun san ta yi.
Na biyu kuma zan sake miƙa godiya ta ga shugaban gidan rediyon da suke Salihu na kan da garkuwan yancin ranin Jos. A game da gudunmawa da yake bayarwa su kuma wannan sojoji ai wannan abin dariya ne a ce tsoho ya tsinci hakori to da wannan suna suke so mu dinga kiran waɗannan mutane su ne ma suke takura yan jarida mun yan jarida su ne idanmu a duniyar nan
suna gani ne kamar yadda ake kiran sun ana ƙara fifita su ana ƙara fito da su a san ma da zaman su
to mu dai wannan abu muna cewa sa addu'a Allah ya dora ya ba su nasara kan waɗannan mutane a dakile wannan abu kowa ya huta ku kuma da kuke ba mu wannan lokaci
to mun gode Alhaji Babaji daga Jos yanzu kuma za mu sake koma Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Haji Amare Dauda barka da dare sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Karunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo muna jinka.
Yawa. To duk da PRO din mu ya mika ta aje shiga ita kanta jurisdiction to muna taya ta alfinin wannan rasuwa da aka yi mata.
Mun gode za a isa mata da sako.
To alhamdulillahi. To gaskiya idan muka dauki irin wannan batutuwa dangane da irin wayannan abu gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya. To Najeriya da ya kamata da irin dai wannan dai abubuwan da ya kamata a daina kokarin za a riki sanwa da mutane kai mu dai addu'ar dai da muke Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a Najeriya kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali duk ba wai canje-canje sunan shine muke mu fa abin nan fatan mu dai Allah ya kawo mana kwanciyar hankali amma mu ji can an yi kaza an yi kaza to wani ana so a dauki hankalin mutane ne ba kawai a kawo wani labari kuma na daban gwamnati sai kawai akan magana security din nan kawai shine kawai fita sai ne muku fata alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je Bauchi. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Ina ganin layin malami daga Bauchi ya goce amma kuma masu sauraro nan za mu da sa'aya ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Kuma da Allah har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu anan na ci a ƙarfe 4:54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin na yau ne da rahoto akan tsohon daraktan sadarwa na hukumar kwallon kafar Ghana Randy Abe, wanda shi kuma ya nuna cewar zai shiga takara na matsayi a majalisar ƴan zattarwa na hukumar ta kwallon kafar Ghana. Mai mallaka New Edubiasi Football Club Abdulsalam Yakubu ne ya bayyana wannan labarin. Randy Abe ma ya tabbatar cewar lallai kam zai yi takara a wannan matsayi na mamban majalisar ƴan zattarwa. Randy Abe, wanda yana cikin masu mallakan Hearts of Lions, shine ɗayan masu tafiyar da sha'anin kwallon kafa da ya bayyana niyyarsa bayan babban mai zantarwa na Ashanti Gold, wato Mr. Frederick Achampong, da kuma jami'in zantarwa na Kumasi a Santi Kotoko, George Amwaku, da suka bayyana niyyarsu. Wannan takara na mambobin majalisar ƴan zattarwan da kuma kwamitin ƴan zattarwa za a fafata ainin ganin an rage yawan mambobi daga 23 zuwa 12. Ɗayan tsofaffin masu koyar da wasa da muke da su a nan ƙasar, J.E. Safon, ya yi suka ga ma'aikatar minista na kula da wasannin motsa jiki da kwamitin daidaita sha'anin kwallon kafan ƙasar Gani yadda suke tafiyar da sha'ani na kociyar Ghana Kwasi Appiah. Tsohon kociyar na Hearts da kuma Santi Kotoko ya nuna cewar yana da muhimmanci ma'aikatar da ke kula da sha'anin kwallon kafar ƙasar Ghana da kwamitin da aka damkawa nauyin daidaita sha'anin kwallon kafar Ghana su to da matsayinsu a kan Kwasi Appiah. Muna saura watanni biyu kacal da ƙungiyar na ƙasa za ta soma kamfenta na wato shiga gasar cin kofin duniya. Coach Sapon ya nuna cewar yana da muhimmanci a daddale wannan matsala kan Ghana ta fuskanci ƙasar Comoros a ranar 13 ga watan Nuwamba. Dan wasan gaba na Asante Kotoko Richard Atta ya faɗa wa magoya bayan klabin cewar su gyara zamansu. Wannan kaka na bana ta su ga huluka masu tarin yawa. Kasancewa shi ne ya jefa ƙwallon farko a ragan FLD Sahel yayin da Kotoko ta lallasa ta ci biyu da nema a zagayen farko na CAF Champions League. Atta dai ya ce yana farin ciki kasancewar ƙarinsa a fagen kwallo ya ƙara haɓaka kuma yana yin alkawarin ƙarin goluka a wannan gasa. A matsayin ɗan wasan gaba kana buƙatan ka ɗaukaka wasanka, kuma buri na jefa kwallo raga kuma cike ikon Allah na yi nasarar yin haka. A nan gaba za ku ga tarin goluka. Kuma Santi Kotoko dai za ta tafi ƙasar Tunisia domin zagaye na biyu na wannan karawa na CAF Champions League. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Wannan kuma ya faɗa a yau Laraba cewa Amurka tana da hanyoyi da dama ciki har da amfani da ƙarfin soja ta mayar da martani akan hari da Iran ta kai da jirgi mara matuki inda ta yi kace-kace da wani bangaren ma'aikatar sarrafa mai na Saudi Arabia. Muna kan matsayi mai ƙarfin gaske, inji Trump yana faɗa wa manema labarai a filin jirage na California yayin da yake kan hanyarsa inda zai halarci asusun tallafin siyasa. Yanzu babu wanda ya nasara a zaben ƙasar Isra'ila ta jiya Talata. Ana kusa da kammala ƙirga ƙuri'un baki ɗaya. Jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta tsohon shugaban sojojin Isra'ila tana samun ƙuri'u masu yawa fiye da jam'iyyar Likud ta Netanyahu. Ko da yake jam'iyyun guda biyu ba su samu isassun ƙuri'u da zai ba su rinjayi na kujeru 61 a cikin kujerun majalisar dokokin ƙasar 120.
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ci abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.